والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yini Lahadi, wanda yau ya yi daidai da 11 kenan ga watan Rajab, watan 7 cikin jerin jerin watannin Musulunci. Yau hijira na da shekara 1443, daidai da 13 kenan ga watan 2 miladiya 2022. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu wanda ke wannan unguwa ta Federal Locus Fadar Jihar Gombe, domin bibiya na darusa da fawaid a cikin addininmu na Musulunci da muke yi a wannan lokaci, da kuma daidai wannan mako, a daidai wannan yini a kowane irin mako. A idan ba a manta ba, muna kasa zaman namu gida biyu wani lokaci mu ɗan shimfiɗe game da wata ƙadiyya wanda ya kamata mu tattauna kanta, sannan kuma daga baya sai mu magana game da sallah. A galibiya haka muke daraba abubuwan namu. Amma yau insha Allah kai tsaye akwai hadisin Anas ɗan Malik, Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi, wanda Imam Ibn Hibban ya fito da hadisin, da Imam Baddar duka sun fito da hadisin cikin littafansu. Anas ɗan Malik sahabi ne wanda ya samu tagomashin rayuwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a gidan manzon Allah ya tashi. An ce tun haifarsa da yayi shi, mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta kai shi gidan manzon Allah, da ce manzon Allah ga yaron gidana kawo. Ya sa daga cikin title ɗin Anas ana ce masa khadimi rasulillah, ma'ana mai yiwa manzon Allah hidima. Anas ɗan Malik ɗin lokacin hauruwa zai ɗauka ya kaiwa manzon Allah bayan gida, yaje biya bukata da shi. Anas gidan manzon Allah ba inda bai shiga, tun ya yaro kadum ya taso a wannan gida, kuma yake cewa yayi zama kimanin shekaru 11 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma manzon Allah bai taba masa tsawa ba, bai taba cewa dan me yasa kai kaza ko dan me yasa baka yi kaza ba. Malamai suke cewa idan an duba janibin hakuri irin na manzon Allah da kawar da kai, da kuma za a duba da'a da biya irin ta Anas, da domin shi manzon Allah la yaqiru su ko la yaqiru anisu, manzon Allah baya tabbatar da abu mai muni, duk inda aka yi abu mai muni manzon Allah sai ya hana shi. To tsawon nan shekaru 11 manzon Allah bai taba ganin wani abu mai muni da zai wa Anas tsawa akan yi bari ba, saboda ya taso da kulawa da tarbiya irin ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya cikin mutane 7 da suka fi kowa rawaito hadisi, sabatun fauka alfi, wanda kowanne ya rawaito hadisi sama da 1000. A ciki akwai Anas ɗan Malik, Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi. Anas ɗan Malik iya cikin gaba-gaba wajen matasa, musamman a dab da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan domin suna sai ɗaya irin su Abdullahi ɗan Umar, Abdullahi ɗan Abbas, da shi Abdullahi ɗan Mas'ud, da irin Anas ɗan Malik. Duk har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji dab da wafati ba su kai shekarun balaga ba, dan suna shekara 18, 19 zuwa 20 a daidai lokacin kuma manzon Allah ya wafati. Suna cikin ƙuruciyarsu suka ebi irin abin da manzon Allah ya zo da shi, musamman dawowarsu Madina shekara 10 nan zuwa 11 da ake a garin Madina. To sun ribaci wannan shekarun, akwai ƙuruciya da kuma san addinin da san zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Anas ya rawaito wani hadisi daga Annabin rahama sallallahu alaihi wasallam, yake cewa salasun munjiyat wa salasun muhlikat, akwai abubuwa guda uku da suke kai dan adam zuwa tudun mutsir a lahira, idan ka rike su kana aiwatar da su, to Annabi rahama ya ce za su tsiratar da kai a gaban Allah gobe kiyama, ma'ana za ka samu rahama, za ka samu jinƙai, za ka samu aljanna. sai ci saki cewa akwai thalasun muhlikat, akwai abubuwa guda uku da kuma halakar da dan adam suke in dan adam ya dabi'ance su iya aiwatar da su, to a ranar lahira ba zai samu tsira ba, ba zai samu kubuta daga Allah, mana zai halakar da kansa ya samu kansa cikin azabar Allah da ya dauko ba. Uku masu tsiratarwa, uku masu halakarwa. Anas dan Malik yace da kunnan sai ji manzon Allah ya faɗi wannan, kuma duk inda manzon Allah ya magana to dukkan mumini mai imani to ya kamata ya rike maganar da kyau, domin shi manzon Allah la ya dibani da hawa baya fatan magana sar duk abin da ya fito daga bakin manzon Allah gaskiya ce sallallahu alaihi wasallam, baya san zuciya, baya sarri, baya fatar magana ba daidai ba. Kuma Allah ta'ala Qur'ani yana cewa da mu, ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, ya kuma su imani ku amsa kiran Allah, ku amsa kiran manzon Allah, duk inda manzon Allah ya kira to wajibi ne masu imani su amsa wannan kira din. A wata aya yana cewa innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na, maganganun masu imani a rasfan nasu a duk lokacin da kace Allah ya ce, manzon Allah ya ce, abinda za a ji mai imani ya faɗa, sami'na wa ata'na, mun ji mun yi da mun ji mun bi, sai Allah ta'ala ke ce fa ulaika humul muflihuna, wanda suke bin maganar Allah da manzon Allah suke yi musu da'a, to babu shakka waɗannan mutane su ne masu samun babbar rabo a lahira. Wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina wa shuhada'i was salihin wa hasana ulaika rafiqa, duk wanda yake wa Allah da manzo da'a to idan kiyama ta tashi Allah zai tashe shi ma annabiyina tare da annabawa, wannan martaba ce, wannan kuma daraja ce akan dukkan wani mumini wanda ya zo ga wannan al'umma. A matsayinka na ko shehu dan podium ba gani idan ka ba, ba ma shi ba, waɗanda suka zo bayan sa ba ba gansu da irinsa da idan ka ba, to amma imaninka da binka na tsakani ga Allah, ga ci Allah malici ga manzon Allah, to a ranar lahira sai Allah ya upgrade naka, a tashe ka ga annabawa, a tashe ka cikin waliyai, cikin siddiqai, cikin shahidai, duk al'ummatin duniya na annabawan baya ba wanda suka samu wannan martabar sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umman yuti Allah wa rasula, ka'idar shi ne yi wa Allah da'a, yi wa manzon Allah da'a, yi musu da'a kuma ba da baki bane kawai, kudiri a zuciya, aiki daga bai da magana da baki, ya zamto ayyukanka suna daidai da yi wa Allah da manzo da'a, maganganunka suna daidai da yi wa Allah da manzo da'a, kudirinka a zuci daidai da yi wa Allah da manzo da'a, ba ka da wani abu a rayuwa matukar ya saba wa da'ar Allah da manzon Allah, duk abin da kuma da'an Allah da manzon Allah ne, duk wahalarsa, duk abin da ake samu na kalubale za ka je ka yi shi. Wannan irinsu sai Allah ya musu alƙawari a ranar alƙiyama, Allah zai ta da su ma'annabiyina tare da annabawa, annabawa da kake ji Qur'ani yana baka labarin su, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, annabi Hudu, annabi Shu'aibu, annabi Lut, annabi Idris, Sulaiman, Dawud da sauransu, duk Allah ta'ala zai ta da kai a cikinsu. Kaga wannan ba karamar daraja ba ce, a matsayinka na mabiyi 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 ka zo a ƙarni na 15, amma in ka tsaya da yi wa Allah da'a da gaske, ka tsaya yi wa manzon Allah da'a da gaske, to Allah zai tada kai cikin annabawa, ma annabiyina was siddiqin da siddiqai, irin su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, ma annabiyina was siddiqin wa shuhada da shahidin, irin su Hamza, irin su Mus'ab bin Umair da sauran shahidan da aka kai su a wurin yaki. A fahimci wannan, ma'annabiyina was siddiqina was shuhada was salihin da kuma managartan bayi, duk inda kake jin mutumin kirki wanda Qur'ani ko ya bada labarinsa ko bayan wahayi ya shiga, to irin waɗannan ɗaiɗaikun mutane, mutanen ƙwarai, Allah zai tada kai a cikinsu. Sai Allah ta'ala ke ce wa hasuna ula'ika rafiqa, ya zamto ka yi makoci da annabi, ka yi makoci da siddiqi, ka yi makoci da shahidi, ka zama makoci ga mutumin kwarai, Allah ce wannan makotaka ta yi kyau, da Allah da kansa yake ban wannan makotaka. A ce a lahira makocinka annabi ne, makocinka siddiqi ne, makocinka shahidi ne, makocinka bawan Allah managarci ne, Allah ya ce wannan makotaka ta yi kyau, inji Allah. Amma yake cewa zalika al-fadlu min Allah, wannan fallace daga Allah. Ya yi ka a karni na 15 riko da addini, riko da sunna, riko da tauhidi, ya saka ta yi cikin waɗannan bayin Allah na kwarai. To Allah ya ce wannan fallace daga Allah, fallace. Kuma ko da sauran activities na musulunci zaka ga babu shakka waɗansu ɗin tun a zahiri Allah ya musu falla. A matsayinka na musulmi ka gode Allah, Allah ya yi ka kana ƙoƙarin kiyaye sallah lokaci 5 ɗin nan, baka wasa da sallah. Duk abin da yake ka ba irani kana ƙoƙarin kauce masa, har ma ka samu lokaci ka bayar wajen sauraron Allah ya ce, annabi ya ce. To in ka ɗauko kai comparing da wani, za ka rayuwar sa baka da kyau. Wani musulmi ne, amma wallahi sallar nan sai ya ga damaki, ba za ka taɓa ka haɗa kanka da shi ba. Wani musulmi ne azumin Ramadan baya yi, ba zai iya ba, ko kuma kawai ha'inci da ganin kawai abin kamar ba dole bane ba zai yi ba, amma ɗin sunan musulmi. Wani musulmi ne kullum sai ya yi ka bayar, in bai sha kayan maye ba zai yi zina, ko zai yi liwaɗi, ko zai yi kaza, ko zai yi kaza, amma ɗin sunan musulmi. Amma kai tunda Allah ta'ala ya taimake ka ka ba irai na zunubai, Allah ya taimake ka ba ka yi salloli, kana ke yi cikin jami, kuna tare da ma'aifanka lafiya, kana zaune cikin iyali, kana neman abinci ta hanyar da ya dace, to babu shakka a wannan zamanin dai kana cikin wanda Allah ya yi falla. A wannan zamanin da muke ciki kana cikin waɗanda Allah ta'ala ya musu falala, domin kana ƙoƙarin kiyaye wajibin da Allah ya dora ma, kana ƙoƙarin kare daga haram ɗin da Allah ta'ala ya matsawa a kanta. In ka ɗauko sauran musulmai da yawa ba su damu da wannan ba, shi sunansa Muhammadu, sunansa kaza, sunansa kaza, iya ganin idan an tashi alƙiyama ma ko zai tafi aljanna. Waɗansu da yawa irin wannan tunanin suke da shi. Shi kuma Allah ba ruwansa da yarenka, ba ruwansa da sunanka, ba ruwansa da launin fatanka. Abinda Allah yake damuwa da shi mai ka aikata a rayuwanka, mai kai dokar sa wacce ka bi wacce ce baka yi ba. Inda yare ko kabila ita ce abin gani a gaban Allah a samu tsira, to da irin su Abu Jahil ba su ga wuta ba, irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul ba su ga wuta ba, domin su san ta su kabila ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna jin yaransu iya jinnansu. Hasali ma ga wanda suke dangantaka da manzon Allah ta jini, amma ba su musulunta ba kuma Allah ba za su ba su aljanna ba. Kaga a ce inna akrabakum indallahi atqakum, in kana neman karamci a gun Allah a gobar kiyama, to ya zanto kana da takawa. Takawa kuma shine intisalil awamiri wattidabin nawahi, duk abinda Allah ya dora maka na wajibi kai kokarin bibiyarsa gwargwadon iko. Sallolin nan ka dinga yin su a cikin jami'i, kana kokarin neman ilimin yin su tun daga tsarki har zuwa alwala, har zuwa sallar da yinta cikin lokaci cikin jami'i. Wannan wajibin kowane musulmi ne yake yawa. Duk aikin da kake a duniya kar ka yadda wani abu ya shagaltar da kai har a zo a yi jami'in sallar farilla ba kai, hasara ta kai hasara, ba ka da abin da za ka rama wannan hasara da kai a wannan yinin, wallahi ba ka da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa duk wanda aka yi sallar la'asar bai same ta cikin jami'i ba, to kamar ya yi hasarar duk abin da ya mallaka a duniya da iyalansa gaba ɗaya. Wannan ka yi hasarar duk abin da ka mallaka a duniya, gidanka ne, shagunanka ne, kadarorinka ne, har iyalan ma duka ba komai, ka dawo kai kaɗai. To hasarar rashin samun jami'in sallar la'asar, hasararsa bai kai wancan abuwan, waɗancan ba su kai wannan hasarar. Manzon Allah ya hadisi mai inganci. To idan ka duba irin wannan, Allah ta'ala ya ma arziki kana ƙoƙarin kiyaye sallah a jami'i, to babu shakka zalika al-fadlu min Allah. To Allah zai tada wa ansu bayin Allah wanda basu ga annabawa ba basu ga sahabbai ba basu ga tabi'ai ba basu ga tabi'in tabi'ina ba ba wanda zai gani amma imanin su da da'an su da Allah da manzon Allah sai Allah ya tada su a sa'un annabawa gobal kiyama wannan farilla ce amma ba ta samuwa da buri ko amin kawai abinda ake bukata aiki wa kulli imadu duk inda musulunci kiraka ka je ka iya abinda zaka yi da amma da musulunci ya haramta maka kauce masa iya abinda zaka yi to Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi daga cikin abubuwan da ya fada guda uku nan guda uku can wanda ya jiyo su daga annabi rahama na farko sai ke cewa taqwallahi fis sirri wal alan hanyar tsira guda uku ta farko kiyaye dokokin Allah a fili da boye inda aka san ka da inda ba san ka lokacin wadata da lokacin talauci lokacin lafiya da lokacin jinya lokacin walwala da lokacin damuwa ya zamto in dai doka ce ta Allah ba wani yanayi da zaka samu kanka kare dokar Allah da gangan takawa shine kiyaye abin da Allah ya ce ayi da barin abin da Allah ya ce a bari wannan shine takawa ka a duk lokacin sallah idan yayi Allah yana son mu taru mu yi ta cikin jami'i to wannan takawa ce Allah yana son ka martaba mahaifanka ka girmama su ka musu da'a suna da rai ko ba su da rai wannan takawa ce Allah yana so ka zauna da iyalanka lafiya ka kyautata musu shi ma wannan takawa ce Allah yana so ka zauna da makotanka lafiya idan kana da dama ka taimake su wannan takawa ce Allah ta'ala yana son ka bada wani lokaci a lokacin ka na rayuwa ka fahimci addini idan ka yi wa addinin ka lokacin fahimtar sa a cikin timetable na rayuwarka to shi ma wannan takawa ce Allah baya son aikata haramu duk abin da Allah ya ja masa layi Allah baya kaunar aikata shi to idan ka kauce wa abin da Allah ya haramta shi ma takawa ne amma yanzu nan ita takawa ba wai kalma guda ɗaya bace takawa kawai takawa kalma ce jami'a shamila shi yasa malamai suka dunkule kalmar da cewa imtisalil awamiri wa tinabin nawahi duk abin da Allah yake so ya bada umarni a je aikata shi duk abin da Allah ya hana ya sa doka kada aikata shi to dukkan wanda yake irin wannan ya zama taqi ya zama mai tsoron Allah kuma ya ɗan uwa ba kalma guda ɗaya a Qur'ani kab Qur'ani mai girma wanda Allah ta'ala ya jera alkhairi a ƙarƙashin kalmar bi da takawa kalmar takawa kalmar takawa ba kalmar da a ƙarƙashin ta Allah ya dinga nindinka alkhairi a Qur'ani ba kalmar takaita farko dai Allah ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya siffanta da takawa Allah zai sa mai mafita a rayuwarsa dinan wa mu'amalata addininka da mu'amalarka in dai zaka yi takawa to Allah ta'ala ya ce zai baka mafita kuma shi ya san inda zai baka mafita din an fahimci wannan Allah ta'ala yana cewa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa ya'udhim lahu ajra duk wanda ya siffanta da takawa Allah ta'ala zai kankare masa zunubansa kuma Allah zai girma ladansa takawa ta haifar da wannan alkhairi Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan ya ku masu imani in kun yi takawa Allah ta'ala zai ba ku alfurqan shine shay'un yu'inuka ala tamyizil haqqi min al-batil wani haske ne Allah zai sama shi ya taimake ka wajen gane daidai da ba daidai ba in dai ka siffanta da takawa to dukkan wani abu da ba daidai ba Allah ya haska maka gane shi dukkan daidai kuma sai Allah ya samu basira ka gane takawa ce take haifar da wannan hatta arziki na duniya takawa tana kawo shi takawa tana kawo shi kuma tana sanya masa albarka hatta azabar wuta a gobal kiyama Allah ta'ala iya tsayar da masu takawa Allah ta'ala yana cewa wa in minkum illa waridha karin suratu maryam alayhi salam kana ala rabbika hatiman maqdiya summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jiziya ita wutar jahannama ko da ke an ce ne magana wuta ko to ai dole ne indai za a yi wazi ai dole sai yin maganar wuta ko aljana dole ne wannan amma yanzu wannan Qur'ani yana cewa duk wanda zai tafi aljanna to sai ya bi ta gadar wuta wuta siradi kamar wata gada ce a saman wutar jahannam duk wanda zai je aljanna to sai ya bi ta wannan hanya ita ce hanya guda ɗaya kawai Allah ya ce kana ala rabbika hatimun muqaddiya haka ubanki ne ke yanke hukunci annabawa sahabbai da dukkan wani mai daraja abun Allah sai ya bi ta wannan gunzai da bi aljanna manzon Allah ma ya ce harshe ba wata shortcut ba wata bypass hanya guda ɗaya ce kawai za a yi kuma siradin nan akwai hadisi cikin muslim sai in muslim manzon Allah yake siffanta siradin yadda yake yake cewa shi wannan siradin addaqu min ash-sha'a yafi gashi siririnta yafi gashi siririnta kuma ahaddu min as-sayf yafi takubi kai ashaddu hararatan min al-jamra siradi yafi garoshin wuta zafi ga kaifi ga siririnta ga kuma zafi kuma kasan sa wutar jahannam kuma an ci dole sai an bi ta ka ake yayi amma yanzu nan amma menene karka damu Allah ya bada maganin haye siradi menene shi ine ta kawa kiyaye dokokin Allah da kuma doruwa kan umarnin Allah in dai kana wannan akwai waɗanda manzon Allah yake bada labarin cewa he sun je aljannan ma za su ke tambaya ina siradin nan yake domin Allah ya wutar da su inda ka san walqiya a aji ne akwai wanda za su wuce kamar walqiya wani kamar wucewar iska wa an su kamar wucewar dukkan wani abu mai gudu wa an su kamar tafiyan kafa wa an su kamar gudu da kafa kowa da yake gurgudan imaninsa da kaucewa saban Allahnsa to haka ne zai sa ya sami yanayin saujin haye sanadi Allah da kansa yace summa nunajjil ladina taqaw asgun da ake hawa siradin Allah yace sanan za mu tsiratar da masu takawa Allah zai tsiratar da su su wuce ta siradi ma ba su sun wuce ba duk wannan tashin hankalin da yake gefen siradi amma masu takawa za su wuce ba su sun wuce ba domin Allah ne zai sa kumfe ku ta yadda su kawo yayin suka zo aljanna summan na jilladina taqawwa nadaru zalimina fiya jisiya sannan abar azzalimai sun yi nidawu a cikin wutar jahannam Allah ta'ala ya sare wannan kadan kenan daga cikin irin tasirin takawa to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa hanyar da zaka bi ka tsira ta farko shine karke takawa dan uwa kuma takawa ba abunda take kawo sai alkai takawan nan kuma in kasuwanci zaka yi gaskiya in aiki zaka kai amana in aikin karfi zaka kai amana in me zaka yi ka kiyaye wani abu wani sai ake kira takawa kowa a hanyar da Allah ya daura shi a wani hanya zai takawa sa amma yanzu nan karka dinga kallon gefe da gefe aiwana kaza yake ba ruwan karsu wama arsalnaka alaihim hafiza ba a turo ka kan sai ka kiyaye aikin su ba ruwanka kai dai hanyar ka tsare ta yi amana yi gaskiya a duk inda Allah ta'ala ya daura ka yi addini yi ilimi zauna da kowa lafiya zauna da makota lafiya zauna da iyalanka lafiya ya zanto adadin bakuna mafi yawa suna yabonka to wannan in mutum ya mutu a wannan tsarin ya ci riba zubin duniya amma duk abin da kai matakar kawo mutu abokan faɗanka sun yi yawa wanda ka zalunta sun yi yawa wanda ka cuta sun yi yawa wanda kai wa kaza sun yi yawa to wallahi ba za ka wanye lafiya gaban Allah ba za ka wanye ba amma adadin bakuna suna yabonka bayan ka mutu to babu shakka wannan zai sa Allah ya marama ya jikanka yasa zama da mutane lafiya jari ne ko masu dubara haka suke yi domin su yawaita adadin bakunan da za su yi su bayan su mutu abu na farko taqwa Allah fi sidrul alam amma yanzu nan kiyaye dokokin Allah asuru da fili wani bawan Allah wani malamin mu yana ba mu labari abin ya faru reality iya tafiya a wata unguwa a wani birni a wannan kasa lokacin sawo mutane ya dauki aka kamar irin unguwannan ta kuta masu boko ake sako yawa ina ji akwai professors da doctors a unguwa kaga gungun boko ne ya wani lokacin za ka mun karfe 9 zuwa 10 na safi za ka kaman bakuwa duk masu aiki sun tafi kaza kaza a ci to wannan bawon Allah sai fito a irin wannan yanayi ko sai wajima yi wata mata a wani gida ta bude koba tana kururuwa cewa huta huta gobara gobara tana neman taimako kansa tsaye da kikkiawan niyya ko yi gidan don ya je kai irin gudumo da zai iya kaiwa an fahimta to ashe ita matar ta yi haidin din wani abu a ranta ba wannan wutar ba ce ko yi bukata take irin ta ɗaya mace guda namiji kawai tana nema ya shigo gidan ta ce dole sai ya biya mata bukatarta shi kuma bawan Allah ne salihin bawa ne bai taɓa yin wani al'amari ba iya shiga ko ta kulle kawai ta ce wallahi ba wata wuta idan ka ce kuma abin da nake nufi ba za ka yi ba zan ma iya kwatsa na gida na kuma a gida za ka baka bayan da baka ya ce a zuciyarsa ko ya dinga cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ichi shi dai wallahi ko ya ga shi a titi ya tafi bai san ta inda ya fito daga gidan ba mala'ika ne jiho shi a ta karkashin kasa Allah ya fada shi wallahi bai sani ba ko ya ga shi akan titi yana tafiyarsa kaga ta kawa ta yi rana ya taqillaha yaj'al lahu makhraja ko kai inda kai ta kawa da gaske wallahi Allah sai baka mafita durin si a rayuwa sai Allah ta'ala ya kubutar da kiyama kanta an fahimci wannan abu na biyu daga cikin abin da suke tseratar da mutane gaban Allah a gobe kiyama akwai al-qasdu fi rida wal ghadab al-qasdu fi rida afwan al-qasdu fil faqri wal ghina al-qasdu fil faqri wal ghina yanzu do kana da manufa mai kyau a lokacin da kake cikin talauci kana da manufa mai kyau a lokacin da kake cikin wadata amin jana to manzon Allah ya ce wannan tafarkin tsira ne kada talauci ya saka udire mummunar manufa a ranka Allah ba zai barka kada kuma arziki ko wadata ta sa ka zanto mai yawan saban Allah mai yawan almubazzaranci shi ma wannan Allah ba zai barka ba amin jana manufarka mai kyau ce a lokacin da kake talaka manufarka mai kyau ce a lokacin da Allah ta'ala ya baka wadata manzon Allah ya yi wani hadisi sallallahu alaihi wasallam yace mutane kala hudu ne yace akwai mutumin da Allah zai bashi arziki ya dinga amfani da arzikin sa wajen taimakon al'umma wajen gina addini wajen taimakon al'umma da marayu da miskirai da da'awa da ilimi akwai kuma wani talaka ne amma iya sha'awar wannan abu iya gawa ne iya taiwa al'umma hidima iya taiwa addini hidima amma shi babu abin da zai yi amma a ransa iya sha'awa har ma iya cewa in Allah ya bashi irin dama irin ta wani hima zai yi to sai manzon Allah ya ce wa hum fil ajri sawa alada Allah zai tara su gaba daya talaka ne shi bashi da komai amma manufarsa bai kyauci har iya sha'awar alkhairi to da me yin da wanda ya kyautata niyyarsa duk da ba shi da shi Allah ce zai hada su Allah daga gobe kiyama amma yanzu nan bangare na biyu akwai mutumin da Allah ya bashi dama ya bashi arziki ko a ce ya bashi kudi ya dinga fantamawa shine kaza na saban Allah shine kaza na alfahari shine abu kaza na albasaranci ya dau dukiyar dinga sarrafa ta inda Allah baya so akwai wani talaka a gefe shi ma sai ya iya shawa kusan akwai talakan da suke cewa wallahi in kudi zo sai yi karai an gane ko wai sai sun rama da ai akwai abubuwan da ba su bi sun rama kaga irin waɗannan koda sun mutu cikin talaucin sai Allah ya hada su cikin zunubi da masu fantamawa da kudin su tanya da Allah baya su sai manzon Allah ya ce in da kake sha'awar almubazzaranci da saban Allah da dukiya ko baka da ko kobo a duniya idan ku je kiyama da kai da mai aikin za ta ci ku tare kaga mun bace wannan alqasudu kira wancan kasadin sa mai kyau ne a talaucin sa da wadatar sa
sai Allah ya bashi alkhairi a lahira. Wannan kasidin sa bashi da kyau. A talaucin sa da wadatar sa sai Allah ya sa su hanyar halaka, hanyar wuta. An fahimci wannan? Saboda haka ba wai talauci ne mai iyarin wani ma'aunin da Allah ta'ala zai tausa ya ma ya ji kanka ba, a'a. Zuciyarka bai tafi da ni. Akwai talakan da wutar sama da mantaki. Kuma gaskiya bane. Manzon Allah ya wuce ta wasu kabaruka a Madina, yace ana musu azaba yanzu haka haliya. Sai ke faɗa sabon cewa abin da yasa ake musu azaban nan ba wani abu ne babba a gidan idan ku ba. Sai ce dai annabi ne. Ya wuce da annabi munci. Ya dau maganar wannan ya kai wannan, ya dau maganar wannan ya kai wannan. Ya hada gulma anan, ya hada gulma a can. Shi ne aikin da ke wa Allah Allah ya fi da shi. Har aka yi wa manzon Allah wahayi ana masa azaba a wuta. Kaga duk talaucin sa, inda aikin sa ya hada gulma da fasadi. Da ya dami na binci Allah azaba zai masa ba ruwan su tarauce shi an fahimci wannan saboda ka manufa mai kyau yayin uwa duk abin da zaka nema to ka neme shi da manufa mai kyau sai Allah ya taimake ka ko mulki wannan da ake koko ake tarbubi ta kujira ta zabe ne na appointment ne na waye to in zaka nema ka neme da kyakkyawa ne annabi Yusuf alaihi salam ya nemi jagoranci قال جعلني على كزائر الارض اني حفيظ عليه yace ya nemi a bashi wani mukami a kasar Misra wancan lokacin har yace shi hafiz ne iya da kiyayewa iya da ilimin kiyaye dukiyar al'umma alim kuma iya da ilimin aiki to sai Allah ya taimake shi mun fasa mai kyauci ko kai zaka yi siyasa dan uwa ko zaka raka ai siyasa kana neman wata kujera to ka shiga da kyakkyawar mulki idan Allah ya ci da kai aka ma sai Allah ya taimake ka sai kujerar bata halakar da kai ba sai ta zame ma hanya sanadiyar samun tsira gobe kiyama amma wallahi da yawa daga cikin abin da yake kassar shugabannin mu yan siyasa da masu hankoran neman kujera akwai rashin kyakkyawar manufa wani da niyyar ya gallaza wani zai neman kujera wani da niyyar yi almubazzaranci zai ji neman wani kujera shi yasa zaka idan sun samu damar sai a mantar da su dukkan aikin alkhairi kaga mutum iya tafiya kamar kansa an yi upside down haka abinda jiya iya talaka yake amma yanzu ya canja layi gaba daya akwai gudunmawa ta mummunan kudiri wajen wanda neman kujera Allah zai baka amma sai barka da ita sai ta ji da halakar da kai amma matukar manufar ka mai kyau ce wajen nema ko kasuwa zaka yi ko aikin gwamnati zaka nema ko jami'a zaka nema admission ka tafi kai karatu ko waye ka shiga da kyakkyawar manufa dukkan taimako sai Allah ya taimake ka amma matukar ka shiga abin da mummunan manufa wallahi Allah zai janye taimakon sa daga gareka dan kankanin abu sai halakar da kai dukkan alkhairi duk a mantar da kai sai bayan damar ta wuce kuma hankalinka ya dawo kai ta nadama nadama da bata da amfani saboda kuma dinga kyautata manufar mu yayin uwa hatta aure in za ka yi aure kai da kyakkyawar manufa kai da kyakkyawar manufa kar ka yi aure dan alfahari kar ka yi aure dan kaza a'a kai auren ka bisa rayar sunnar manzon Allah da kyakkyawar manufa sai Allah ya taimake ka kan matar ta zama to saliha muslima mu'mina qanita ta'iba abida sa'iha sayyiba sai Allah ya taimake ka da wannan quality na wannan mata in ta kai da kyakkyawar manufa ina ganin wani bidiyo ki daga ka kwanakin baya da wani yayi aure dashin farko ya zo ya wale aure a wallahi ai muslima ce ai musulmi mai kirki ce can an dan gon biyu ta fara gasa masa aya a hannu wani yaya sai ce Allah ai shegiya tunci ja'ira tunci to kaga babu maki ya shiga wannan neman auren ba da kyakkyawar manufa bane duk abin da zaka yi dan uwa ka kyautata manufarka ka nemi zaɓin Allah kansa to in Allah ya baka zai taimake ka kansa amma matukar da wayonka dubaraka ka nemi abu Allah ya barka da shi duk kankanta zai yi halakar da kai ga ƙaruna dai misali Qur'ani ba mu labari a kansa da ƙaruna sahabin annabi Musa ne iya cikin sahabin annabi Musa iya talakansa suna zaune ana ta da'awa ana ta aikin addini sai ya nemi annabi Musa mai addu'a ya samu dukiya da mai addu'a ya samu dukiya ashe yayi haidu na wani abu a ransa da akwai abin da yake so ya fantama ya ma zamto ya bar ma annabi Musa da addinin gaba daya kuma gebe duke ta zo amma karita laka da shi Allah ta'ala sai da ke cewa duk abin da ya mallaka bi an fara mai komai a gaban Allah Allah ya dirka ki shi halaka shi kaga ashe dukiyar ko mulkin ba wai zahirin za a gani ba dadin da waye da waye a'a ka nemi taimakon Allah akan su ka san kai musulmi kai bilib za a mutu bayan an mutu za a yi zani ka yadda da wannan bayan wannan gidan bi ne wuri kun fi janna wuri kun fi sai duk ka yadda da wannan in dai ka yadda za a mutu za a yi hisabi a gaban Allah gobe alkiyama to ka kyautata rayuwar ka rayuwar ba wannan duniya za a yi gawa kawai amince nan al-qasdu fil faqri wal ghina abu na uku shine al-adlu fil rida wal ghadab Anas bin Malik yace abu na uku da manzon Allah ya faɗa wanda zaka hau kansa ka tsira a gobe alkiyama shine yin adalci a lokacin fishi yin adalci a lokacin warwara wannan iya bada wahala kar ka dauka sai alƙali sai wani chief judge ko wani waye a gidanka a gunda kake aiki su waye a karkashinka in wata kabiya ta kama ana so kai hukunci yaya kake kana adalci ko baka ai ayyanka kana adalci ko baka amma tanka in ba dai bace amma dai ce dama kai ne abokin fada kai ne abokin shirin sai dai ku yi ta yi wannan amma an tafi daya to dole kai adalci ya zaka yi wa wannan ya zaka yi wa wannan dole kai adalci dole ne wannan an fahimta su waye suke aiki a karkashinka su waye dukkan da suke aiki a karkashinka to dole kai musu adalci dole kai musu adalci ko da ranka ya baci wani da kuma akwai dan wani abu da ya daku da shi bai can yau kuma ga hukuncinsa ya zo gabanka to kar kai rubaskaci sai ka tuna baya to mai hukunci idan kai wannan azalimi ne kai kamar hukunci daidai da abin da yake amma nan al-adl kiyar kuma adl din nan shine wata shay'un fi mahalli ajiye abu a inda dace shine adalci inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ya bada doka mu zama adalai mai adalci zai ishe mu misali a wani abu da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan Aisha radiyallahu anha an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce duk duniya wa ka fi kauna wa ka fi so sai shi Aisha aka ce a cikin maza ku sai ce babanta hadisi ya ce muka kuma hatta lokacin da ya jinin ajali manzon Allah adali ya ko adalci matansa guda tara nan duk da ba ci da lafiya ran kwanan wannan sai aka yi manzon Allah dakin tekwara ran kwanan wannan duk da ba shi da lafiya sai aka yi dakin tekwara har ma yake tambaya guba a ina nake a ce a dakin wanci kake jibi ba a dakin wanci gata fa idan an zo kan ranar dakin na Aisha sai aka fuskar sa canja to sai matan suka yi meeting suka ce ya rasulullah tunda mun ga kana kaunar zama a dakin na Aisha wallahi duk mun yafi zaman jinya dai ka je kai dakin ta don mun ga hankalinka zai kwanciya wannan ko ba zalunci bane ba Allah da kansa ya faɗa wannan Qur'ani walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wala rasul amma wala tabilu kullal maili fatazaru bakal mu'allala Allah ya ce ba ku isa ku daidaita soyayyar da ku yi wa matanku ba zai yi ba soyayya a zuciya ba za ta yi ba ba ma mata da za ka auro su ba ƴaƴan da ka yi ba a cikinka gawa ne amma ba ku isa ka daidaita soyayya a zuciyarka ba zai yi ba dole za ka ci ka fi son wannan akan wannan haka Allah ya kaddara ma matanmu da muke aura ba biyu uku hudu zuwa hudu to kowace akwai irin kaunar da Allah ya sanya mu a zuciyarka yanda kake kaunar wannan 70% ba maki wannan 80% ne wata kuma 90 wata kuma 60 wannan ba za ka iya daidaita ba Allah ya ce ba za ku iya yi ba amma kuma duk abin da yake na zahiri ne to Allah kuma bai daka ba manta ba a fahimta kana da mata shekarun ku 20 tintila da noma ko idan ce gore yaya misali dama ta samu bariya ko baro wacce ko shekara uku auro amarya to duk abin da zaka yi wa amarya a zahiri suka yi wa gida idan zaka canja wa amarya kayan daki zaka canja wa gida idan kai wa amarya kaya mai darajar dubu kaza suka yi wa gida idan ka kwana biyu a gidan amarya ta kwana biyu a gidan gida wannan dole ne idan ka kauciya wannan kuma ka zama zalimi an bai tuna abin da yake na matsalar hakiki idan yazo da kayan rabo gidansa sai ya raba a zahiri wance kowa ta zo ta dauka idan kowace mace ta dauna ta rabon sai ce Allah abin da zamu iya yi a zahiri mun yi kuma Allah karka kama mu da abin da ba zamu iya yi ba mana kwatanta soyayya a rai na matanka biyu uku to ba za ka iya yi ba to amma duk abin da yake haƙi ne to dole ka sauke musu daidai da daidai an fahimta dan kar wani ya ce an ce ai soyayyar ma ba za a iya daidaita ba kuma ka samu bangaren zalunci ba a yadda da wannan ba abin da ke zahiri dole ke adalci an fahimci wannan to shi adalci nana Aisha wata rana tana ɗakin ta a zaune ran da manzon Allah yake ɗakin ta sallallahu alaihi wasallam sai ummul mu'minina safiyatu bintu huyay sai ta san manzon Allah iya son wani abu in yazo ɗakin ta tana masa wani abu iya sonsa ita kuma randa manzon Allah yake daki na Aisha sai ta samu damar yin wannan abin da ta san manzon Allah iya so imma na sha ne imma na dafawa ne sai ta biya wani yaro ta ce kai wa manzon Allah iya daki na Aisha kai masa kace inji na Aisha tana daki da manzon Allah zaune yaro yayi sallama yace gashi inji Safiya na Aisha wuce ta kaba tana buɗe wa ta ga abinci ne ko abinci ko ta fasa abinci ta jefar da akwatin ya kwashi kishi ya motsa ke an gane ya za a yi manzon Allah iya ɗakin ta har wata ta yi abinci ta kawo masa ba ta yadda ba sai manzon Allah ya ce a al-qis'a bil-qis'a wa da'am bil-da'am akwashinta kwananta da kika fasa ba da kin biya ta abincinta da kike zubar mata kin biya ta haka misali wannan hukunci kuma ni ne adalci duk da cewa ya ce ya fi sanda na Aisha to amma bai ana kuma ta yi laifi wa kunta ta ba to wannan shi ne adalci ya yi wa duk yadda kake da mutane guda biyu ko da ka fi ƙaunar wane kuma suka yi laifi shi ne ba ni da gaskiya to dole ka tabbatar mai da rashin gaskiyarsa wannan shi ne adalci akwai lokacin da wani sahabi shedan ya kai mai ziyara ya rinjaye shi ya ɗau wani abu da niyyar rahin shi ana bincike sai kala wani behuli behulin ba shi dauka bai sani ba amma aka zo hayya 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 ai wata behulin ne dauka har za a hukunta shi manzo Allah bai san gaibu ba sai Allah ya dinka sako da ayoyi a bincika a gane ba behuli bane bai ne Allah ya tabbatar da behuli gaskiya sa musulmi kuma aka hukunta shi to wannan shine adalci duk yanda zaka yi kai adalci a rayuwarka adalci iya cikin abin da yake tsiratar da shugabanni a gaban Allah. Manzon Allah ya ce duk shugabanni a daure za a kai su gaban Allah ko da shugaba. Sai manzon Allah ya ce adalcin sai zai kuce shi. Yasa hadisin Abu Huraira da yake sab'atun yudhilluhum Allah fi zilli yawm la dhilla illa dhillu. Bakwai inda za su sami inuwan al'arshin Allah a gobe al-kiyama da ba wata inuwa sai wannan sai manzon Allah ya fara da al-imamul adil al-imam al-adil jagora mai adalci shugaba mai adalci wannan suna cikin masu samun inuwan al-arshin Allah a gobar kiyama in dai kana jagorantar mutum biyu zuwa sama kuma kana kokarin yin adalci to Allah ya alƙawari inuwantar da kai a lahira ran da ba wata inuwa sai wani inuwa an fahimta a waccan surata An-Nahl da Allah yake bayanin inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba akwai al adlu shine da farko akwai al ihsani akwai ita'i dhil qurba kowanne zaman kansa yake adalci daban ihsani daban ita'i dhil qurba daban kowanne mustaqillu bi nafsi adalci misali ai abun gwari-gwari da za a gani misali ka tsaya takarar zabe Allah ya taimake ka kai ga nasara, in ma gwamna ne in ma shugaban kasa ne. To idan ka zo na dauka kwamishinoni in gwamna ne kai, kwamishinan lafiya, kwamishinan ilimi, kwamishinan ayyuka da gidaje, kwamishinan kuɗi, kwamishinan waye, to anan fa adalci ne zai yi. In ka ga wani iya da ilimi wanda zai iya rike ma'aikatan lafiya ya cancanta, ko da ba dan fatinka bane yi zaka bai. Idan ka bai wa dan fatinka bai cancanta ba, ka zama azzalimi, kai adalci ba. An gane da kyau, tunda jagorancin al'umma zaka bayar. Kuma Allah ya ce ku yi abin da yake adalci ne wajen jagorancin al'umma. Duk wani nadi da zaka yi inda ya shafi gudanarwa, to kai ne nadin Allah iya kallon ka adalci ki sauke. Cancanta za a yi. Wanda ya fi dacewa, ya fi ilimi gan layin, za a ɗauko a ba wannan kujera. Idan kai wannan ɓangaren ka yi adalci abin da Allah ya ce ka yi. Amma ihsani, misali, akwai wanda suka taimake ka wajen campaign da yawon jeji da yawon gari, kuma ka Allah ya taimake ka zama wannan, to sai gwamnati ta zo za ta yi wani abu, harkar kwangila ce, harkar tura wata samina ce, harkar wani abu ne wanda za a samu wani alkhairi cikinsa, to idan ka ɗauko wanda ya ma wahala ka ba shi wani ihsani ke. An fahimci wannan? In na ɗauko mashinan aikin gona adalci za ka yi, amma kwangilar ba da siyo taki ihsani za ka yi. Za ka jawo wanda ya ma wahala wani jiye ka siyo taki, za ka samu wani baka. Amma na ɗa wanda zai gudanar da ma'aikata dole ka yi adalci. Wannan shi ne alfarku bainal adl wal ihsan. Ihsani za ka kyautata mutum ya samu wani abu, domin shi ma ya ma wahala a baya. Hal jaza'ul ihsani lil ihsan. Amma ɓangaren adalci dole ka bi abin da ya cancanta. Amma yanzu wannan ita idil qurba, kuma shi ne kamar kyauta ungo miƙawa ‘yan uwa da dangi, wanda dukkan wannan guda ukun Allah ya ba mu umarni mu yi su. Al'adal wal ihsanu ita idil qurba. Amma yanzu wannan, saboda ka wannan a takaice su ne abubuwa guda uku da Anas ɗan Malik ya ce manzon Allah ya ce, in kun bi su kuna aiwatar da su, za ku tsira a gaban Allah. Taƙawa, manufa mai kyau a talauci da wadata, da kuma adalci a cikin rayuwa. Allah ta'ala ya taimake mu, ya mana albarka, ya samu dace. Abubuwa guda uku kuma su halaka, sai Allah ya kai mu zama na gaba, su ma sai mu tattauna mu ga yadda manzon Allah ya faɗa akan su insha Allah. Kuna ka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladansa. Abin da muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana. Muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba zai kuminta. Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce. Na tsoron miti nan? To tsoron miti goma? To inda tambayoyi to zai yi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. To Allah ta'ala ya samu to ba dai na tambaya game da maganar sirri da aka yi, an ce wa ansu Allah ta'ala zai wutar da su kamar walƙiya, har ma sai sun ji aljanna suna tambaya ina wannan sirrin da ake fara, sai ya ce ai Allah ya wutar da ku. Suna tambaya ma domin sun wuce ma ba su ga sun wuce. To gaskiya ba wasu mutane da nassi na Qur'ani ko hadisi yace suwana suwana ne wanda za su samu wannan falar, a'a babu. Kawai imani da aiki, imaninka da takawarka da yawan aikin alkhairinka da kaucewa sabon Allah, to wannan su suke determine ka samu wancan matsayi. An gane? Takawa, tauhidi mai ƙarfi, kaucewa abin da Allah ya haramta, yin addini da ilimi, to wannan ko da ka rayu a ƙarshen zamani akwai yiwuwar Allah zai jefa ka cikin wancan mutane. Amma ba a ce suwana bane, suwana bane da surarsu da sunansu ba faɗa, amma dai manzon Allah ya ce akwai su, sai mu ta addu'a Allah ya samu na cikinsu, kuma mu dage da aiki da tauhidi da kaucewa abin da Allah ya haramta.
Na'am. Wanda yake da gida kamar miji, shi ma shugaba ne kenan akan matansa, akan wanda yake da iko, kuma duka sun shige cikin wannan layin ba sai dai ko gwamna ko kansila ko chairman wannan zan zabi ne
haka
shine
wannan shi dukkan mutum manzon Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati dukkanku maskiwo ne kuma sai Allah ya tambaye ku bisa kiwon da Allah ya bawo mutum a gidansa mai kiwo ne akwai wanda suke karkashin sa kuma dole Allah zai zuba masa ido giya zai yi adalci ga wannan mutane matanka biyu adalci ƴaƴanka kaza da kaza ƴaƴan wannan daki da ƴaƴan wannan daki adalci an bai fice nan a kai wani ne kana da yara a kasuwanka ko kana da yara a shagonka ko kana da yara a office ɗinka duk da kai ba za a barka a kai ba akwai ma'aikata ne kai ne shugabansu ko a amale baranci ya ce kai ne shugaban laborori misali to an zuba ma ido ga adalci duk inda Allah ya sa akwai al'umma sama da biyu suna jin umarni ka suna jira su ji daga gare ka to Allah ya zuba ma ido ka yana ce kar ka dau abin da yasa gwamna chairman shugaban kasa a duk matakin da Allah ya baka Allah iya duba ya ga me zaka yi an fahimta amma suna sun iya da hadari gaskiya nasu na zababbu shugabanni gwamnoni shugaban kasa chairmani to hadarin su ya fi naka domin su suna rike da dukiyar al'umma general duka da wanda ya zabe su da wanda bai zabe su ba duk haƙƙinsa da nauyinsa da kula da shi iya wuyansu a harkar dimokuraɗiyyar yanzu kuma yin wannan iya da matsala ba sa iya yi da kansu ke ce suwa ne 'yan adawa ne kar a musu kuma ka ke yi ba to a lahira wannan ba za ta fi da kai ba in dai har an zaɓe kan ka zaman to kai na kowa ne dole abin adalci kai wa ko adalci kai ma a gidanka dole kai adalci tsakanin matanka tsakanin ƴaƴanka tsakanin yaranka kowa da irin matakin da Allah ya ba shi na jagoranci kuma irin wannan matakin Allah yake so ya ga adalci sabo an gane da ke ko yawa Allah ta'ala ya san mu dace ai ne Allah ba wani tambaya
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
malam kamar ni episode da ya faru a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake dakin nan Aisha da zaman to ɗaya daga cikin matan su kuma ta kama shawo haka ya nuna ya halatta kenan kana dakin ɗaya daga cikin matan ka wata ta kama ka amma in har a lokacin nan ya ishe ya janyo matsala ina ga matan mu ne ba wanda za ta asaiti din wannan to a wannan siyasance ya zai a magance wannan haka kenan cikin gidaje
shi yana da kyau dukkan mutum da yake da mata biyu ko iya da burin ƙara mata biyu akwai wani karatu na musamman da ake yi kurege masu mata da su yawa ko lafi to da matsalar karatu an boko kenan amma da an gurmace irin ta almajirai yawa da agarabiya matan almajirai ba dai bace bari bane amma sai ga mutum katoto da mutane sama da 100 kan kai sama mata daya ai babu wannan babu gaskiya babu a daure a kara an gane to abin da yake da akwai shine akwai special a mata ku yi hakuri dole ne yayi bayan da za ku yi da karatu ne dole yayi eh akwai abu wanda ilimi ne na aiwatarwa duk wanda yake da iyali sama da daya akwai abubuwan da za mu ga kamar ba daidai bane amma shari'a ba ta haramta su ba akwai kuma abin da muke ganin ba wani abu ne kuma shari'a ta haramta shi yanzu misali akwai wa'ansu wanda in suna ɗakin wanci ko ranar kun girkinta ne to ko magana ba za su yi a ɗaya mata ta su magana ba za su yi mata ballantana su yi ɗakinta an gane wani kuma haram ba ne yau ina ɗakin wanci a halarci a musulunci ya halata da ke ɗakin wanci na zauna mata tauna da ita ba matsala ba abinda aka haramta kwana aka haramta ba ka ɗakin wanci karka je ɗakin wanci ka kwana ba haramun ne mana amma na je ina tattauna da ita akwai wasu shawarwarinta wasu yan matsalolinta dole zan tattauna da amma ta ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dare sai ya zage ɗakin matarsa gaba ɗaya ya je ɗakin wanci sun gaisa me da me akwai matsala babu ya wuce ɗakin wanci su tattauna akwai matsala babu ya wuce sai ya zo ɗakin wanda a ranar kwananta ne zai kwana ɗakin ta kai ne yawwa haka ne haka ne ai daga mu din har su din da matsala wa'ansu sun dauka yiwa mace magana in dai ba ran girkinta bane kamar wani haram ne shiga ɗakin ta ma kamar hukuncin kaza ne wallahi duk ba laifi bane shiga ɗakin ta ku tattauna amma da wani ruwan sanyi ta ba ka sha ma matsala bane ba matsala bane ku yi hakuri mata addini muke yi yawwa
sati da wuce ai karatun sa
yawwa yawwa sati da wuce ai karatun sa kai saboda wannan ba laifi bane amma abin da yake a laifi shine dan kana ɗakin wanci matukar abin da zaka yi ba naka bane iyalin zaka yi wa to dole ka yi adalci wurin yi wa wanci misali yanzu akwai mutanen da ba sa iya cin abinci kaza da kaza da kaza da sauransu duk wanda take ɗaki yake ɗakin ta to zata masa wani abincin sun da zai misali to in dai ba irin wannan dalilan ba in zaka siyo lemo da ayaban ka shigo gida matar ka biyo to ka yi rai za ka kullo wani naman ka daga waje ka gani kai sha'awa kar ka ci daga kai sai wanda kake ɗakin ka za ku ci wannan haram ne ba daidai bane ko an siyo a kullun to araba shi a kai mata rabi mun ku zo ku ci rai wanda shi ne gaskiyar magana amma ku mata ku sani cewa duk randan namiji ba a ɗakin ku ba dan yayi ga ɗakin yar uwar ku sun tattauna wata maganar su tsakanin ta da shi mijinta ne wannan ba laifi bane ba matsala bane manzo Allah yayi ko manzo Allah ya ko adalci an fahimci wannan Allah ya samu dace na wa alaikum
salam ga ga adalci ne ne kamar yanzu ran doka kai nan zai ina shan ka aure
na'am
kowa uwar gida tana cewa biya
na'am
nayi nayi ta da nan gobe ta ce sau ta
san eh dokai aure ba zama wajibi akan ka kenan sosai
ta ce san ta san nan kara aure ba za ta ba su ku
gona ba za ta dawo kusa da kai ba
kusa da amarya ta ce to yanzu sai a ce yanzu na kara aure in tana bukatar raba dare ya zan
eh akwai abinda haƙƙi ne naka misali kai ka ce ta zo ta ce ita kuma za ta zo ba kuma haka bane to duk abinda kai ka tsara wa kanka indai ita ce ta zuwa ba kai ne kake yi ba to duk abinda ka tsara kanka daidai ne idan ka ce sai ka yi wata a nan za ka je can ka yi sati daidai ne ba ka da matsala ita mace
cewa indai ina son na raba dare ko 3 nights ne ko 4 nights indai nights ɗin ta ne in tana bukatar ta yi waya da ni karfe 2 na dare
a wannan bakin da bane baya kace wayar magarbi ta ma dai gaskiya ne gaskiya
ne ba emergency bane ba
wannan gaskiya ne kana da right kana da right yawa ita mace idan har ina zuwa a fahimci wannan gabar yanzu misali kana da mace ta yaji ma'ana ta tafi ba da izinin ka ba ta yi fishi to ita rabon kwana baya baya bata ci har sai ran da ta huce ta dawo duk abin da zaka yi zaka yi da iyalin naka kamar tana aiki a wurin kace to wance dawo kusa da ni domin aiki na ya zama to ina nan ki tattaro ki da mu zauna tace a ai ta gaskiya aikin ta yake ko ka karatu take ba za samu dama zuwa ba ka amince da zaman ta a can kace to dole fa kin san ina da iyali ana zamu zauna da ita matsayin ta da iyali na to rabon kwana anan baya cikin wajibi akan ka sai ka samu dama idan ka samu dama a wata ne a sati biyu ne a sati uku ne sai ka je ku gana da daga dawo amma ka raba kwana da gunda kake aiki da garin da kake zaune da wanda ba ta na ko ba kai ka kiyaye ta dawo ba to wannan baya cikin haƙƙi akan ka an gane dake ku wannan shine insha Allah Allah ta'ala ya samu dace mun roƙon Allah ta'ala ya taimake mu yayi mana albarka ya samu lafiya mu zama lafiya ya cika mu haifin mu da mu Allah ta'ala ya gafarta mana zurban mu muna addu'a da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tafarki madalici dora mu a gwadabin sunna karɓa rayuwar mu a wannan layi muna ƙara addu'a ga kasar mu da jihar mu da garuruwan mu Allah ka ba mu zaman lafiya dukkan abin da ya zama fitina ne Allah ta'ala ya yi mana shi Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da karuwar arziki da kuma zaman lafiya Allah ta'ala dukkan mai neman mu da fitina Allah kai mana maganin sa dukkan mai neman mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi Allah muna roƙonka arzikin duniya da lahira muna neman tsareka daga sharrin duniya da lahira amin wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ya karba ayyukan sa ma'aikatan sa Allah ta'ala ya jikan su da namu gaba daya zuriyar su da mu Allah ya shirya da mu tabbaki mare da shi Allah ya buɗa musu hanyoyin samun sa Allah ya kare su daga dukkan abin ki da mu gaba daya amin Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya amin muna ƙara addu'a akan wanda gaskiyin kayayyakin aikin mu
abin da gaskiya da
an gwawo a cikin sati dai wajen abu guda uku sun sarai gaza yin cewa amma dai